أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو لسنين هدوء وشر رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تاريخ هدوء الثلاثين دا أكو كما عشرين دا أكو دواتن a bakwai na shekara ta 2012 ta kalandar miladiya. Za mu tashi sabon darasi na tafsirin alqur'ani a cikin suratul an'am. Za mu tashi aya ta 46 insha Allah. Amma kamar inda muke farawa da tambayoyi, za mu karanta abin da ya tsawo na tambayoyin da ƴan uwa suka turo. Da farko, da fatan dan uwa ya ce da fatan Allah ya karbi ibadunmu, amin. Da Allah, ina neman addu'a ga jama'a, Allah ya sauki matata lafiya. To Allahumma amin. Allah ya sauki ta lafiya, sa ta haihu lafiya, ya ba ta lafiya, ya ba mu lafiya, lafiya ya tashi cikin salihan bayi. Menene hukuncin tambaya ta biyu, yace menene hukuncin karbar haraji a hannun musulmi ɗan ƙasa? Eh, karban haraji asali baya halatta a karɓi wani haraji, don Allah bai sanya ma musulmi wani haƙƙi a cikin dukiyarsa ba, illa haƙƙin Allah shi ne haƙƙin zakka. To amma yana daga cikin al-masalihul mursala, wanda malamai suke hukunci da shi, kamar yadda khulafa'u na musulunci sun karɓi haraji da fatawar malamai, amma an sanya musu sharaɗi. Sarakuna da za su karɓi wannan sai da a sanya musu sharaɗi, kamar yadda ya zo a cikin fatawoyin Iftidin ibn Abdulsalam. Amma asali haraji karɓansa bai halatta ba, saboda uquba ba a yin ta da dukiya, ba a wata uquba ga dukiya, ba a karɓan dukiyar mutum. Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Wato dukiyoyin rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku dukkan su masu alfarma ne tsakaninku. Bai halatta wato a taɓa dukiyar mutum ba, kamar yadda bai halatta a taɓa ransa ba ko a taɓa mutuncinsa. To karɓan haraji taɓa dukiyar mutum baya halatta sai da haƙƙi. Saboda haka, sai idan abu ne wanda yake malamai suka yi fatawa akan cewa ya halatta a yi saboda ganin maslaha. Maslaha tana iya sanya kan cewar a hukunta, wato a wajabta ma mutane su bayar da wani abu wanda yake za a wato zai zamanto domin maslahar al'umma baki ɗaya. Amma idan ba haka ba, asali shine bai, asali rashin halacci ne. Wanda ya ce ya halatta in yi addu'a cikin raina a cikin sujada da bayan tashi a cikin sallah, domin ban iya larabci ba, a danne za ka yi a zuciyarka, kayi da harshenka, domin shine asali na addu'a. Amma ta'assurta idan kai addu'a a zuci ba kai a harshenka ba, ai baka roki Allah ba. Tunda roƙan Allah, addu'a yana daga cikin al-ibadatul qawliya, wanda ake yi da harshe da furuci da shi, ba ibada ce wanda yake ta yaqini ba, ba kamar imani ba ce wanda da ikhlasi wanda yake za ka kullace shi a cikin zuci. A zaka ambaci Allah ne da bakin, zaka yi wannan zikiri ne da bakinka. Tunda Allah ta'ala cewa ya ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, roƙi Ubangijinku kuna masu kaskan da kai da kuma a asirce. Asiri ba yana nufin ba tare da harshen kayi motsi ba. Yanzu a sallah an ci tashi, inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana asirta karatu, kawai gumza kai ba za ta ce komai ba. Sai in kana sallah an karatun Fatiha, ba za ka kai sai ka rinka yin fatar a cikin zuciyarka, harshenka bai motsa ba, ba karanta Fatiha ba. To da haka, addu'a idan baka yi ta da harshenka ba, baka yi addu'a ba. Ba sharafi ne sai ka yi addu'a da larabci ba a cikin sallah, ba sharafi ba ne sai da larabci za ka yi addu'a, domin addu'a ba ƙur'ani ba ne. Ƙur'ani ne sai da larabci za ka karanta shi, ba za ka karanta shi da ma'ana ba. Amma dukkan wata addu'a tunda ba ma'asa, wato ba tauqifi ba ne, ba a ce an ayyana ta ba, tauqifan ta zamanto sai ita za ka yi, za ka yi da kowane yare. Bal hatta abubuwan da suke tauqifan a bisa ƙaunin tsa'ifa na malamai, wanda ke kuma shi ne ƙauni sahihi, wanda bai iya ba zai iya yin su da yaransa. Gama adkar da addu'o'i da sauran abubuwa da ake karantawa a cikin sallah, idan mutum bai iya su da larabci ba, zai iya yi da yaransa. kamar yadda ke shine gaskiya da sa'ifa na malamai wanda ke kuma shine sahihi saboda Allah madaukakin sarki bai yi mana bai sanya mu mu bauta da ambaton wani lafazi ba in ba lafazin da yazo daga cikin alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba alqur'ani shine ba za mu karanta shi da wani yare ba amma sunna ma za mu karanta ta da ma'anarta tunda yare halatta ai riwayar hadisi bil ma'na fil taharrin lafzi shine yafi saboda albarka da kici saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tashi koyar da addu'ar bacci wajen amintu bi kitabikal ladhi anzalta wa bi nabiyyikal ladhi arsalta sai yace wa bi rasulikal ladhi arsalta yace la wa bi nabiyyikal ladhi arsalta tunda kaga akwai ai annabiyyu war rasul a wajen ka'idan malaman hadisi wajen riwaya bil ma'na babu laifi idan kace an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kace annabiyillahi ko anin nabiy sallallahu alaihi wasallam duk ma'anar su ɗaya ne to amma a nan wajen da yake addu'a ce wanda lafazinta yana da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam koya masa ne salawatullahi wa salamu alaihi sai ya koya masa da lafazin wanda yake shine mai albarka wanda yake ma'asuri ai abun ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma yana nufin yana nuna wato al-afdaliyya ne shine yake amma bai nuna kan cewa idan mutum ya yi shi bil ma'ana kan cewa addu'ar ba ce ba dan haka mutum zai iya addu'a da Hausa a cikin sujada da tsakanin sujada biyu da bayan tahiya kafin ya sallama zai iya addu'a da yarensa idan bai iya larabci ba idan ya iya larabci to al-afdal shine ya yi da larabci domin shine asali wajen dukkan alfaz na ibadar sallah mutum ya yi su da larabci zai yi su kaga Allahu akbar aka ce ba a ce mutum idan ba zai iya cewa Allahu akbar ba ya ce Allah ne girma ya ce da haka zai yi sallah domin waɗannan alfaz din lafuz da ne da aka yi ibada da su to amma wanda ba a kayyade ba a iyakance su ba za ka yi su kowane irin addu'a ka yi da larabcin da ba da larabcin ba za ka yi da yaren da ba larabci ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sujada cewa yi fajtahidu fi du'a ku yi kokari wajen yin addu'a bai ayyana cewa ga lafazin da za ku faɗa ba haka dalika bayan tahiya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yake thumma liyaktar min ad-du'a a'jabahu sannan ya zabi addu'a da tafi soyuwa a gare shi yayi addu'a da ita kaga ba a kayyade ba saboda haka kowace addu'a mutum yayi sai dai kayi wani addu'o inda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan bigiran shine ya in asjada ne kai da al-ayyam qallibal qulub sabbir qalbi ala dinik allahumma anta musarriful qulub sabbir qalbi ala ta'atik ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك زوا كرشي وإن أدعو إني ذاك رويتو أن صلى الله عليه وسلم من أي أشكين سجدة إن تقدم الدسوة من شيني أولى أما بعد شيء سكوي ذاك أما كان بكاتا ذاك إيه ينتا ذاك إيه فإن بكاتا إن كا إيه لارب شي كي دلارب شي إن بك إيه بكي دتورن شي كو دهوس كو ديربن شي كو دنفن شي كو ديارن دي صغر ذكر النفس وين ذكر النفس واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا ودون الجهر من القول اي ان فدا ابين دا اكي نفي في نفسك دين في نفسك معناه تجيد كانك ودون الجهر من القول شيني معنى في نفسك دين دون الجهر من القول كما باين بينا وانا زنجي دومي يايين دا اكا شي كاي واتو كاي ذكري ان رانك واتو كجيد كانك دومي شيني كاي ني مفي كسانشي دا كانك shine wannan akal wannan shine akallan daraja ta sir ka jiyar da kanka kai ne kadai zaka hata makwabcinka ba zai ji ba wannan shine wadkur rabbaka fi nafsika amma ba yana nufin kan cewar kai zikiri kawai da zaka rinka a tunani da shi a cikin zuciyarka ba akwai zikiri na zuci shine ikhlasi da ganin girman Allah da tuna Allah alladhina yadhkuruna Allah abinnan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ba wannan ayar nake nufi ba na'am akwai zikiri wanda yake mutum zai yi a cikin zuci wanda yake shine ganin girman Allah jalla wa ala na'am tabarruan dina daga cikin wadkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa dunal jahr dina daga cikin wato zikiri daga cikin ibadatul qawliya amma ganin girman Allah kuma a cikin zuci nau'i ne zikiri wannan daban ne amma zikiri wanda yake zaka yi tasbihi ko te kai takbiri ko kai tahmidi wannan zikiri ne qauli da ake yi da harshe ya halatta in saurari tafsiri a cikin bayan gida ta cikin earphones bai dace ba tunda a lokacin nan ka sanya ana ambaton sunan Allah a fili ko da ke ka tafi cikin earphone ne ka ji, amma kana zaune kana biyan bukata ya zama tokanta lokacin kake yi kake sauraron wannan ibada a baka girmama littafin Allah jalla wa ala ba, bai dace ba. Wato abin nan alqur'ani yana daga cikin ayoyin Allah da girmama shi, yana daga cikin alamar tsoron Allah. Kuma wannan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira sunan, an yi masa sallama, sallama saboda ta kunshi sunan Allah, yake amsa sallamar yace yake saboda baya son ya ambaci sunan Allah ba a cikin sarki ba. To da ka abin da yake da ratiya da sunan Allah da zancen Allah kuma ya zama tokanci a lokacin da yake ne dafa shi ne zaka zama tokanci da shi, kamar yanda aka hana kai magana da shi bai dace bai zama tokanci zo na kana sauraron sa a wannan lokaci a cikin wannan hali. Baga magana malamai ba akan wannan, amma wannan shi ne fahimta ta. Ina da tambayoyi guda biyu kuma ina roƙon addu'a akan harkar karatu. Allah ya ba mu sa'a, amin. Shin ya halarta musulmi ya gayyaci wanda ba musulmi ba gurin shan ruwa ko wata mu'amala ta azumi? A wajen mu'amala, wajen ibadar azumi ba za ka gayyace shi wajen ibadar azumi ba, amma dan ka gayyace shi cin abinci wanda yake kuma lokacin kake buɗe baki da nufin kan cewa ya zo ya zamanto ya ci abinci tare da kai, babu laifi. Tunda ba yana ba ka kira shi ne wajen ibadar azumi ba, wannan buɗe bakin da kake cin abinci ne ka gayyace shi, babu laifi. Ya halarci aure tsakanin mai aqidar sunna da yar dan shi'a, ita ba shi yar shi'ar bace, ita in ba yar shi'a bace sai ta aure ta, me zai hana? In ba yar shi'a bace sai ta aure ta. Abin da yasa ake gudun mu'amala da waɗannan saboda wato abinda suka kunsa na yaki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai za ka je ka auri mace, daga baya ka ce za ka sanya ma yarka Aisha ya zamanto an kai ruwa rana, saboda ba za ta yadda ba ko ubanta ba zai yadda ta sa ma yarka Aisha ba, saboda tana gaba da Aisha. Duk wanda zai gaba da Aisha ai ba aboki ba wanda za ta zama tare da shi ba ne. Wannan ya ce na saki matata, muna da yara biyu. Bayan shekara takwas sai na ga yayar matar tawa da na saka, amma uwar su daya uba kowa da nashi shin ya hal oho wato ya auri matarsa suna da yara biyu. Bayan shekara takwas sai ya ga yar matar tasa da ta da ya saka, wato wadda take kenan kamar yace a wajen matarsa, matarsa ta zamanto khalata kenan. Shin ya halatta na auri yar yayar matar da na saki ko bai halatta ba? Kuma malam bacin fuska a cikin auren. To na farko, halarci ko rashin halarci ya halatta, halarci batun halarci ko rashin halarci ya halatta. Abinda aka haramta shine hadisi yazo shine naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujma baina imra'atin wa khalatiha wa baina imra'atin wa ammatiha. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an hana shine a hada mace tare da gwaggwanta, wato yar uwar uwarta, ko kuma tare da yar uwar ubanta a cikin aure. Da yana tare da wannan matar ta ta farko, sannan ya ga yaryarta, idan ya aure yaryarta ya zamanto ya hada tsakanin matarsa ita ce wannan yaryarta ta da gwaggwanta yar uwar uwarta, ko ba haka ba, yayi jami tsakanin almar'atu wa khalatuha. To wannan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada. Amma in a sai idan ba ya riga ya sake ta ne ya halatta ya aure ta, kamar an tajia wa an tajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf, ku jami tsakanin mata guda biyu yan uwa, sawa'un yan uwa shiqiqai ko yan uwa li abai ko 'yan uwa li ummai, ku hada tare da su a cikin aure, wannan haramun. amma idan ka saki ta kana auren ya sai ka saki ta sai daga baya ka je ka auro kanwa wannan ya halatta kai rashin mutunci ko baka rashin mutunci ba an kamar yanda yake tambaya rashin mutunci yake cin fuska ko ba cin fuska ko wani abu ne da ba amma babu cin fuska idan ya zama to kan cewa a wato a an yi abin cikin mutunci ba ai abin dan an nuna rashin mutunci ba an yi zaman aure zama bai dadi ba aka rabu daga baya kaga wata yar uwar ta ka aura babu wani abu ai wannan ma wato alama ce na cewa kana da bukatar a cigaba da dankon zumunci tsakaninka da wannan gidan saboda haka babu laifi babu cin fuska a cikin wannan ina ce ƴan uwa musulmi zagowar wannan wata mai albarka da fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ibadunmu a cikin wani malamin makaranta ne ya zargi dalibansa da sace masa waya a yayin da yake koyar da su physics practical sai kuma makarantar ta ce sai daliban sun hada kuɗi naira 200 kowannen su sun sai masa wata waya bayan sun saya masa wayar sai abokin aikinsa ya ga tsohuwar wayar da ake zargin daliban da sace ta a jakarta zai ba malamin wayarsa ne ko kuma zai sai da wayar ne domin a mayar wa daliban da kuɗaɗensu ko menene hukuncin da ya dace a wannan wassalam to na farko dai abinda hukumar makaranta ta yi ba su yi adalci ba don su ba alƙalai ba ne sannan kuma babu hujja a kan cewar su ne suka sace wayar nan don an ɓatar da waya duk da yake akwai su ana tuhumarsu to ƙarƙari abinda za su yi sai su yi rantsuwa idan bai wato almudda'i mutalabun bil bayyina shi wanda ya da'awar cewa su ne suka sace masa sai ya kawo shaida idan ba su da shaida idan tuhuma ta yi ƙarfi sai a ce su yi rantsuwa su bar rantar da kansu in suka yi rantsuwa suka cewa ba su ne suka sata ba za a sanya musu wannan hukunci ba saboda haka abin da ya kamata a sayar da wannan wayar a dawo a rarraba wato ita sabuwar wayar da aka sai mata shi wannan malamin physics sabuwar wayar da aka sayar mata ya dawo da ita a je a sayar da ita sannan a rarraba ma mutane 200 su sannan abin da ya saura da bai cika ba in ba a sayar da ita daidai yanda take ba abin da ya saura da ba a biya ba haƙƙin hukumar makaranta ne ta cika musu kayansu don su suka yi wannan hukunci suka yi ja'irci a cikin hukunci saboda haka sai su cika musu a mai musu 200 su in ko ba haka ba za a haɗu da Allah muna fatawa ne akan wata matsala wato muna da masallacin juma'a a garinmu to sai Allah ya sa aka gina wani sabon masallacin kusa da tsohon masallacin to da aka bude sabon sai ya zama tsohon masallacin ba a komai da shi sai suka ba da shawara akan a maida tsohon masallacin gidan liman wasu kuma suna ganin cewa bai dace a maida masallaci gidan kwana ba to dan Allah me yayi mafita a nan Allah ubangiji ya karbi ibadunmu ya sa wannan cikin waɗanda za a yanta a wannan watan amin wato mutumin da ya yi masallaci wakafi ne idan wakafi ya zamanto kan cewa ba zai iya ba da biyan bukatar abinda aka yi shi domin sa ba to sai a mayar da shi ya zuwa ga abinda yake na mafi kusanci na ya biya wannan bukatar saboda haka abinda yake zai yi shi ne ya zamanto kan cewa an mayar da shi masallaci tunda kuma yanzu ga wani masallaci sabo kasancewar wannan ba zai iya zamantowa masallaci ba to za a iya sayar da shi ga wanda zai iya mayar da shi gidan kwana ko wani ya saye shi ya mayar da shi gidan liman in ya so kudin sai a yi amfani da su a je a gina wani masallaci kudin sai a yi amfani da shi a je a gina wani masallaci amma a mayar da shi gidan liman wannan ba shi ne maksudin wanda ya yi masallaci ba sai dai wani ya zo ya saya a mayar da shi gidan liman din ko kuma a mayar da shi ɗakin karatu ko makamancin wannan kuɗin wannan da aka sayar din a je a masallaci da shi to idan ba za a iya yin masallaci da shi ba kuma fa sai a nemi menene mafi kusanci na risalar masallaci idan ba za a iya yin sallah a ciki ba sai a mayar da shi makaranta dan in aka mayar da shi makaranta yana da shi ne mafi kusancin abin da yake zai bayar da wato maksudin abin da ake nufi na masallaci saboda masallaci wajen bauta ne wajen karantarwa ne kuma wanda yake maslaha ga al'umma ce baki daya haka zalika makaranta wajen karantarwa ne ba da ilimi wanda yake maslaha ta haɗu ga al'umma baki daya Allah ta'ala a'lam za mu tashi aya ta 46 cikin suratul an'am insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وقسم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم انظر كيف نسرح الآيات ثم
الله تعالى يكشي ينامي بعد أمرني جمان زنس صلى الله عليه وسلم يا جنيو هنكولا واتو متاني غا tauhidin Allah da kudurarsa da kan cewa shine kadai yake tasarrufi a cikin halittarsa yadda yaso wanda sanin wannan yake wajabta wa akan halitta su kadaita shi da bauta domin wanda yake ya tabbata da tauhidin rububiyya shine cancanta kuma ai masa tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine wato tauhidin kadaita Allah a cikin ayyukan da yake ba wanda yake abinda Allah yake yi to idan kasancewa ba wanda yake iya yin abinda Allah yake yi to ya zamanto shine ya cancanci ka bauta masa kai kuma kai masa abinda ba za ka yi ma kowa ba sai Allah to shine dalili wato kafa hujja da abinda ayyukan Allah jalla wa ala da shine kada yake da ikon yin su akan mutane bi kafa hujja wannan ya zamanto dalili na su kadaita shi da bauta jalla wa ala Allah yake kace musu ya rasulullah أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم كبان نابان إذن الله يأوكي جنكو إذا نوانكو وختم على قلوبكم كما يمكي ذكا تنكو يزمن توباتا حنكلتا باتا فهمتا من إله غير الله يأتيكم به وانا أبن بوتاني با الله با ذي يداومك دسو ذي يداومك دوانا وانا أبابا أنبتو انظر كيف نصرف الآيات كدوبة يا رسول الله كجين دمكي ججو يا آيوي نكي صرف أسو آيا نوئي دبن دبن ثم هم يصدقون أما جد هكا سو ما تبجري واني جبر وأن آيوي بجري واني سنني الله ما دوك تنسر كي أم بشوى أن أبو واو داؤك جي دقني دهنكلي دموسو يتكومي شرفتا أتشين دي كمتو sune suka fi komai sharufta a cikin jikin mutum yayin da aka ce mutum baya ji ya zamanto kurma ne to wannan tawaya ce ba kadan ba shi yasa idan ɗaya daga cikin su ka rasa shi diya kamila za a ji idan ka ji ma mutum ciwo ya zamanto ya daina ji kwata kwata to diya kamila za ta biya kamar ka ɗauki ransa ne kamar yadda idan ka kashe shi za ka biya diya kamila haka in ka raba shi da jinsa haka zalika in ka raba shi da gani ko da idan yana nan kuru-kuru amma baya gani za ta biya diya kamila haka in ka raba shi da hankalin sai zama to mahaukaci an kaddamar da as-sam'u aka ambaci ji saboda sharuftarsa shi kuma a cikin waɗannan abubuwan domin ta shi ne ake jin umarni ake jin hani wanda abinda manzanni suka zo da shi kenan kuma shi yasa za ka samu wato wanda ya rasa gani a cikin wanda suka sai ka samu mutane ba sai ka samu a cikin mutane waɗanda sun rasa gani amma kuma suna da sun zama tuka surguman malamai amma wanda suka rasa ji kaɗan ne wanda suka rasa ji da wanda za ka samu sun yi ilimi sun zama to bajiman malamai wanda yake nuna muhimmancin ji a kan gani to shi yasa aka kaddamar da shi amma kuma kun ga sai aka ce sam'akum jinku ba a ce asma'akum ba jinnan wato aka yi jam'in jin kamar yadda aka yi jam'in ganin aka ce absarakum ba a ce basarakum ba kuma aka usulin alqur'ani yake a ko'ina waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidata fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in aka ce as-sam'u mufradi absar ya zamanto jam'i al-afida ya zamanto jam'i to dama in ka zo yin idafar wato kalma ya zuwa ga jam'i kaga kamar kace jinku zaka ce jinku ko kuwa jiyajiyanku jinjin menene jam'in ji jinajinanku a jini ne wannan annan ba wata bace jinnanku shi yasa kaga sai dai ake jinku amma absar aka ce aka kawo shi da jam'i jam'i na ganin da jam'i na shi wanda ake idafar gare shi kamar yadda ake cewa qulubukum wa khatama ala qulubikum qulubu jam'i damirin na damirin khitab alkaf shi ma na jam'i to dama idan ka zo yin idafar wato kalma ya zuwa ga jam'i to ko dai kai da jam'i wanda yake shine absahu kamar kace qulubukum ko kuma kai da mufradi kace qul kace qalbukum ko kuma kai da musanna wanda yake shine yafi komai rauni kace qalbakum fal jam'u fal ifradu fal musanna idafatu al juz'i li shay'in anna qalbukum qalbakum qalbukum qulubukum shine kamar yadda Sheikh Abdullahi ya faɗa a cikin hisnu wato wajen harshen larabci ko kace qalbukum ko kace qulubukum wanda shine yafi ko kace qalbukum amma kace qalbakum da musanna kuma ya zama to abinda kake idafa da shi ga jam'i wannan shine yafi komai rauni abinda yafi komai abinda yafi komai fasaha shine kayi shi da wato aljam'u kamar yadda Allah ta'ala yake cewa faqad taghad qulubukuma kaga bai ce qalbakuma ba zukatanku biyu na kuku biyu sai ya ce zukatanku kuku biyu su mata qulubu faqad taghad qulubukuma to wannan shine afsahu shi yafi fasaha to sannan wanda yake bunta da mufradi da jam'i kace qalbukum sannan wanda yafi rashin fasaha kace da musanna da jam'i kace qalbakum to menene hikimar da wajen sam'u aka mayar da shi mufrad aka zabi wanda yake duna wanda yake shine daraja ta biyu ta fasaha ba dauki daraja ta farko ba aka ce asma'akum to malamai balaga sun yi sai amma dai abinda waɗansu malaman tafsiri suka fi zaba suka fi karfafawa shine wani yana ɗaya daga cikin balagar alqur'ani balagar alqur'ani ba kawai na duban balagar ma'ana bane hatta balagar nazm abinda yake zai saukin fada da salas haka da sauki قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم أما أنك تقول أرأيتم إن أخذ الله أسماءكم وأبصاركم سيك وني سمك وني كسا باب تفيها جي جي كوكما أتي قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم شما أكوي نوي أهرشي أما قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم أكوي ثلاثي أتي انت جي تبوسل النظر ونن ذوقيني na wanda suka salli wanda suka san yaran larabci din sai suke iya fitar da irin wannan kuma shi yasa alqur'ani duk a inda yazo shine yafi komai fasaha shi yasa haga duk inda ake ambaton wannan suke zuwa da irin wannan usuli dan yafi saukin fada a harshe to amma kuma ambaton sa kamar yadda muka fada kaddamar da ambaton ji akan gani saboda wato sharufta da daukaka ta ji akan sauran waɗannan alhawa wato wannan daukewar ji da gani da zuciya zai iya ɗaukar ma'ana guda biyu a ɗauke su ya zama su suna nan amma mutum ba akwai kunnen amma baya ji akwai idon amma baya gani akwai zuciyar amma gashi nan kwakwalwar ta zamanto ya zamanto su ya zamanto wawa Allah ya ɗauki hankali amma kuma ga kwakwalwar tana aiki ko kuma ya zamanto cewar akwai idon yana gani din amma ganin nasa gani ne wanda yake kamar an sanya masa wani tabarau wanda yake masa wato abin nan wanda yake zagin sa wanda yake zagin yake sanya shi ringa ganin duniya kamar ba haka tace ba yana fitowa ya ringa ganin duniya dudduhu saboda baya gani na hakika shine wanda yake aka sanya musu tabaran da ba sa ganin gaskiya suna ganin komai amma ban da gaskiya ko kuma suna jin komai amma ba sa ji na lura ji da fahimta ji na karban gaskiya haka zalika zuciya to duk wannan Allah yana yi ka ga mutane biyu sun zauna sun ji alqur'ani wani wannan jin alqur'anin da yayi ya zama to dalilin tubanka da komawa ga Allah wani kuma ya tashi yana karkata riga yana cewa wannan zancen banza ne Allah shine yake da ikon yin wannan. Gashi mu zance ɗaya suka ji gashi duk kunne suke da shi. To amma wannan yana da kunne mai ji na gaskiya. Wannan kuma shi da kunnen da yake baya jin da yake jin gaskiya. Wanda yake ita ce mummunan musiba da babu kamata. Ya zamanto kan cewar wa yatba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Allah ya yimke a cikin zukatansu ya zamanto ba za su ci zance ba. Ya zamanto Allah ya sanya zuciyar tasu ta zamanto yadda yake ba za ta iya ji wanda yake na amfani ba. To duk wanda duk Allah ya masa wannan, waye yake da ikon ya dawo masa da wannan in ba Allah ba? Ma'ana ta biyu, ya zamanto kan cewa gabaki ɗaya Allah ya shafe jin da ganin da hankalin. Ya zamanto kan cewar wato kamar yadda Allah ta'ala yake ce ma ahlul kitab, ya musu ya bas yake yin narko da su, yace ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Ku ima ya ku ahlul kitab, ku imani da abinda muka saukar gare ku, mai gaskatawa da abinda yake tare da ku, tun kafin mu shafe fuska mu mayar da ita ta koma baya, kiyar ta dawo gaba. Ya zamanto da kiyar da gaban fuskar sun zamanto daya. Kaga mutum ya zama dodo. Allah yana da ikon yayin wannan. Akwai mutane da Allah madaukakin sarki ya musu irin wannan, shine almasu, aka shafe musu jin su da ganin su. Allah yayi a cikin ahlul kitab na wannan, yayi musu wannan, aka shafe halitta ta suka zamanto babu ji, ba gani, ba baki, fuskar ta dawo kamkar kiya. To yayin da Allah ya ma mutum yayi wannan, wa yake da ikon ya dawo da shi in ba Allah ba? To sun san cewa jawabin ɗaya ne, ai babu mai ikon yin haka in ba Allah ba. To saboda haka, don me ba za ku bauta ma Allah shi kaɗai ba? Don me za ku yi tarayya da shi a cikin bauta? To sai Allah ya ce unzur, ka duba ka gani, kaifa nusarrifu al-ayat, sai yanda muke sarrafa ayoyi. At-tasrif shine at-tanwir, muke kawo shi nau'i-nau'i. Haka ayoyin Al-Qur'ani, wata ran Allah ya kawo ayoyi akan na sama da ƙasa, na halittar sammai da ƙasai, ya kawo ayoyi na halittar mutum, ya kawo ayoyi na halittar sauran dabbobi da ke cikin sama da ke bayan ƙasa ko da ke cikin teku, ya kawo ayoyi na tarihin al'ummomin da suka gabata, ya kawo ayoyi na abubuwan da za su faru nan gaba, ya kawo ayoyi da yake nuna gwanintar hikima wajen hukunci tsakanin mutane akan abubuwan da zai tabbatar musu da maslaha, ya kawo musu da farna. Duk wannan tanwi'i ne na ayoyi wanda yake Al-Qur'ani cike yake da wannan. Shine Allah ta'ala yake janyo hankalinmu mu ga irin wannan gwaninta tata, wanda yake fa'idar wannan shine ka gane gaskiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Thumma hum yadhifun, amma tare da haka, duk da haka, hum su dinnan yadhifun, suna yin wato bujirewa daga gaskiya. Al-sadafu shine kawar da kai wanda yake mai tsanani, ya fi irab wato kawar da kai wanda yake shine na al'ada, wanda yake shine wanda shine mayawaici da yake afkuwa a cikin mutane, to shi afsadafu ya fi wannan. Kuma Allah madaukakin sarki ya ambace afsadafu, wato kawar da kan da suke yi da figar mudari'i, domin ishara da kan cewa haka suke yi yanzu, kuma haka suka ci gaba suna yi, domin yayi inkarin wato rashin tubansu, shi yasa aka kawo shi da figar al-mudari'i. Na'am.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟
قل أرأيتكم شنيمس يا رسول الله كبان لاباري إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة إذن عذاب الله تزومكم بغتة وتفجأة باتارد وتألام وباتارد وباتارد wani abin da zai sanya ku ku saurari zuwanta ba, au jaharatan, ko kuma ta zo muku a bayyane bayan alamomi sun zo muku, kamar yadda Allah ya azabci mutanen Annabi Salih ya ce tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, ku saurara, ku ji daɗi, ku ci gaba da rayuwa a cikin gidajen ku kwana uku kawai, bayan kwana uku azabar Allah za ta zo. To kaga wannan ita ce jaharatan, kun san zuwanta, kuna taraƙubin zuwanta. Ko kuma kamar yadda mutanen Annabi Hud suka ga alamar zuwan azabar, suka ce hadha aridun mumtiruna, ai hadiri ne wannan da zai yi ruwa da za mu samu ruwan sama daga kai, suna sauraron zuwansa, ba san ku azabar ba ce. Ko da yake wannan hakikatan duk da malamai sun kawo shi a cikin misali, wannan ta yana daga cikin albaghta, don abin ba tsammani take azaba ba ce. amma cewa suka hada aridun mumdiruna wannan ruwan wannan hadri ne da zai kawo mana ruwan sama bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim abinda kuke iska ijalin zuwan sa ne kuke tato ta zo mana azabar mana ga tanan iska ce wanda ke a cikin ta akwai azaba mai tsanani kaga sun dauka ruwan sama ne amma sai ta zama to azaba to ga masu tsoron Allah sune wannan azaba wannan irin wannan iskar za ta zama to musu wato alama ta saukar azaba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi saboda tsananin tsoron sa ga Allah da rashin wato amintarsa da rashin wato sakankancewar sa da sha'anin shirin Allah idan ya ga iska ta taso sai kasa zaune ya kasa tsaye ya shiga ya fice sai a tambaye shi sai Aisha radiyallahu anha ta take tambayar sa sai yake ce mata me ya sanar da ni waɗansu mutane irin wannan iska ce ta zo sai ta zamanto musu azaba ce mai tsanani ko Allah madaukakin sarki ya sauka ya aiko da azaba ne a cikin ta har sai tukuna idan ruwan sama ya sauka iska ta tsaya sannan sai ya zamanto kamar an yaye masa wani tashin hankali saboda tsananin sanin sa ga Allah jalla wa ala sallallahu wasallamu alaihi to wannan ga masana Allah kenan amma waɗansu sauran mutane ko idan suka ga iska ta zo su za su dauka makanta wata ni'ima ce ba azaba ba to Allah ya ce ku bani labari idan azabar Allah ta zo muku bagtatan ai fuji'a ba tare da wata alama ba ko ta zo muku jaharatan a bayyane wanda yake ta a bayyane zuwan ta yake ta fuskar alamomi da Allah ya sanya kan cewa azabar nan tafi man ilahun hal yulaku illa alqawmud zalim wa shin ana halakar da wasu in ba mutane waɗanda suke azzalimai ba wato wannan Allah madaukakin sarki yana yi mana yana sanar da mu cewa ita azabar Allah in ta zo tana halaka azzalimai ne dan azzalimai Allah ya saukar da ita kuma azzalimai take halakawa idan waɗansu sun shiga ciki to za a tashi su akan niyyarsu kuma ba wani abu ne yake sanya waɗansu su shiga ciki ba sai idan su ma sun yi zalunci kuma bayan zalunci wanda aka halaka shine yayin da mutane suka ga ana saban Allah suka yi shiru su ba su ba to idan azabar Allah ta zo ira kawai ga waɗanda suka yi inkari ne amma waɗanda suka yi shiru to suna cikin hadari kan cewa azaba za ta yi tare da su sai a kashe su da niyyarsu cewa su ai ba sa cikin mabarnata amma azaba in ta zo akan azzalimi take sauka wanda yake wannan alqawmuz zalimuna abu azzalincin da ake nufi anan wajen alkufr kafirai domin su ne waɗanda Allah madaukakin sarki yake saukar da azaba azabar istifal azabar tunfukewa a kansu kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata da kan cewa ainihin zalunci na hakika shine shirka ita ce zalunci ta hakika inna shirka la zulmun azim shirka hakika ita ce zalunci wanda yake mai girma
ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب
Allah ya ce wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin ba ma aiko manzanni illa mubashirin face halin kasancewar su masu bayar da labarin albushir da waɗanda suka yi imani kan za su samu wato aljanna wa munzirin ko masu yin gargadi ga duk wanda ya kafirta cewa zai suna gargadin su da shiga wuta wato wannan ai hali ne da yake bada ma'anar wato dalilin aiko su wato Allah madaukakin sarki baya aiko manzanni dan su zo su zamanto iyayen gidi da ake bauta ma baya aiko manzanni dan su zo su zamanto masu saitara kamar mala'iku masu cikakken mulki wato masu cikakken karfi na yanda ba za a iya koyi da su ba Allah baya aiko manzanni sai dan yin albushir ga masu imani da gargadi ga waɗanda suka kafirta wato kamar wato ar-risala an yi hasarinta a cikin wannan wato shine at-tabshir wal inzar bayar da labari wato faranta rai da kuma gargadi farantare wato labari kyakkyawa shine a gaya ma duk wanda ya imani cewa dan aljanna ne, a kuma tsoratar da duk wanda bai imani ba a gargaɗe shi da shiga wuta. To idan wannan ya nuna wato cewar abubuwan da kafirai suke nema na aya daga manzanni wato ba su cancance su ba, tunda su ba zuwa suke su nuna wa mutane kan cewa su ga garbada ba ne. In sun kawo aya, sun kawo aya ne da za ke nuni, da za ta taimaka, da za ta sanya mutane su gane gaskiyarsu. Saboda haka ba su ne za su, ba mutane ne za su nemi su kawo ayar ba, sannan su su kawo ayar. Su ne za su ce ga aya da ta zo da take nuna gaskiyarmu. Amma idan su ne za su ce, mutane za su ce ku yi mana kaza, ku yi mana kaza, to kuna so kuma yadda manzanni su zamanto su ne Allah, da shi ne wanda yake yin abin da ya so yake da iko akan yin komai. Kuma Allah ai yana da ka'idarsa, ka'idarsa ba lallai da ce da soci soyacin ran mutane ba. To bayan idan Allah ya aiko manzanni da wannan sifa ta albishara wan nidara, to faman amana wa aslah, wanda duk ya imani da su manzannin wa aslaha, ya kyautata aikinsa, shine wato ya kyautata ma Allah aikinsa ga Allah, ya nadama akan abin da ya kubuce, fala khawfun alayhi, to babu tsoro a gare su ai a ranar lahira, cewa ba za ba sa jin tsoron cewa za a yi musu azaba. Wala hum yahzanun, kuma ba sa bakin ciki akan abin da suka bari. Wannan tun kafin su bar duniya za su san wannan, yayin da suka zo barin duniya, ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu, mala'iku za su fadare su kada ku ji tsoro, lahirar da za ku tafi kada ku ji tsoronta, alheri ce kawai. Kuma kuna jin tsoron kun bar baya abin da kuka bari, kun bar ya kanana ba mai kula da su, ba ku san halin da zai kasance ba zuriyar ku ba, la kada ku kunci, kada ku bacin rai. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, mu ne majibtan lamarin ku a rayuwar duniya da kuke can, ba ku tozarta ku ba, Allah bai tozarta ku ba, to bayan ku mutuwa Allah ba zai tozarta ku ba. والذين كذبوا بآياتنا وان دك سوى قرية آيوهم يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون, تو عذاب ذات شافيس سبو ده فاسقان شين سوى كسان جيسونا اي كتاوى واتو سن كسان جي اتكين فاسقان جي شيني فتا الفسق شيني الخروج عن الخير متادة جتكين ذكر الخير تو فتادة جتكين اعر الله وجدك مكي قول وتشيني توحيدي ايماني ده الله ده ثورا شكا شكين ايماني ده كما كتاوان ايكي شيني فاسقان جي فكومي جرما fita daga cikin wannan, dan haka aka kira su wato fasikai. Wato idan annabawa suka zo mutane suna rabuwa fariki guda biyu, waɗanda suka yi imani da kuma wanda suka karyata, wannan sunnar Allah ce haka take. To kowanne ga makomarsa, makomar waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari shine wato ba za su ji tsoro ba, ba za su yi bakin ciki akan abin da suka bari su bayan su ba. Waɗanda ku suka fita daga cikin da'ar manzanni suka karyata, to lalle azaba sai ta shafe su. Azabar nan kuma ita ce wadda ayoyi da suka gabata suka ambata mana nau'in ta.
Inna aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak, إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
الله يأتي قل لا أقول لكم عندي خزائن الله, كشي مسو يا رسول الله, لا أقول لكم عندي خزائن الله, بانا جاي مكوشي واتسكوكين الله suna wajena, a wajena akwai taskokin Allah, wala a'lamul ghaib, kuma bana gaya muku cewa ni masanin gaibu ne, wala aqulu lakum inni malak, kuma bana ce muku ni mala'ika ne, in attabi'u illa ma yuha ilayhi, bana bin komai face abinda akai wahayi ya zuwa gare ni. Qul hal yastawi al'ama wal basir, to ce ne musu shin makahu yayi daidai da wanda yake mai gani, afala tatafakkarun, dan me ba fatinani. Allah ta'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa shi ba wato taskokin Allah suna hannunsa bane, yanda zai zamanto yana yawo an mai masa da dutsen safaya zamanto zinari ya ta basu, da har suke cewa mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq, me ya samu wannan manzon, kun manzo ne yana in da annabi ne ya zamanto wai yana tafiya cikin kasuwa, yana cin abinci kuma yana yawo a cikin kasuwa yana zuwa yana saye yana sayarwa daula unzila alaihi malakun fa yakuna ma'ahu nadira aw yuqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatin ya'kulu biha ko mala'ika ya rinka tafiya tare da shi mana yaushe zai tsaya yana zuwa yana kasuwanci da mutane mala'ika ya tafi da shi daga yazo kawai sai mutane su gudu sai ya kwasa saboda mala'ika na tare da shi ko kuma a jeho masa taska taskar dukiya sai dai kawai ya dauka daga ciki ko kuma ya zamanto wata gona ce wanda yake wani lambu ne kafitacce wanda yake baya karewa sai dai ya tacci daga cikin sa abubuwan da suke fada kenan to Allah ya ce Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kace qul la qul lakum indi khazainullah ni ban ce muku taskokin Allah suna waje na ba wannan shine kisama ta wajen gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ubudiyyarsa da rashin da'awa alamar makaryaci da'awa ita ce alamar makaryaci da'awa cika baki ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ba ni ne ba ba ni ne ba ba ni ne ba saboda isama ta wajen gaskiya sallallahu wa salamuhu alaihi haka shaykhul islam wajen sharhin wannan ayar yake cewa wannan ta isa hujja wajen nuna isama ta karman zan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gaskiyarsa da bautarsa ga Allah da ganin girman Allah da tantance abinda Allah ya cancanci Allah da kuma abinda bai cancanci da kuma shi abinda ya cancanci shi ka duba ka gani salawatullahi wa salamuhu alaihi lokacin da ko shi ina yawan kawo wannan misalin a lokacin yakin Tabuk da ya taho aka nemi taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam aka rafa munafikai suka samu dama suka ce to wanda yake cewa yana labari na zuwa masa daga sama yanzu gashi bai san inda taguwar sa take ba wato kwayar da cewa yana zuwa muku da labarin gaibu daga labari daga sama amma ga shi ne mutaguwar sa ya rasa munafikai kaga dama munafikai dama ba su yadda ba fa dama suna cikin ba su yadda ba ba san ce gani suke kawai rufa rufa aka yi mutane to suka ringa fadan wannan magana ta take ga da kunna aka zo aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muminai suka ce ga abinda waɗannan mutanen suke fada ya rasulullahi kai mana izini mu kare wuyan su saboda sun tabbata ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni bawan Allah ne ba na sanin wani abu sai abinda Allah ya sanar da ni kuma ku je taguwar tana bayan waccan jaddin kasar za ku ganta idan da ba dan gaskiya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba da itirafi da ubudiyyarsa da tabbatar ma da Allah haƙƙinsa da ya ana fadan wannan zikin ni za ku ce ban san inda ta ga ta can a can wajen ina me magana kalubale ne cewa ban san gaibu ba amma sai ce bana sanin komai sai abinda Allah ya sani ya sanar da ni ye na fayin wannan sifar da suke nema su bashi ta rububiyya cewa ya san gaibu saboda haka abu su mutane suna rigima idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba ma'ana ba za a tafanta annabi sallallahu alaihi wasallam da masanin gaibu ba amma Allah ya sanar da shi gaibu in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka sanar gaibu ne wannan ba wanda zai rigima da kai amma in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam masanin gaibu ne ka ba shi sifar Allah shine Allah ya ce ya kore ma kansa wannan wala a'lamul ghaib ban san gaibu ba domin ba wanda ya san abinda zai faru ala tafsili wal ijmal sai Allah Allah madaukaki sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa na gaibu wanda yake ya bada labaru kamar alal misali ya bada labarin yaki da Turkawa cewa za ku yaki waɗansu mutane fuskar su kamar abin nan kamar a ya suna kamar garkuwa take ma'ana fuskar su haka take wato shafaffiya babu ba irin round din nan bace ne kuma dan kuma su wanda yake fitowa kamar da bai take haka fuskar su masu kananan idanu waɗanda suka yi yaƙi da Turkawa lokacin yaƙin Mongol daga cikin musulmi shekara 650 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna gani ba sa ce al-sifar su ta saba da sifar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada larabawa ka zamanin ba su taba ganin Turkawa ba ba wanda ya taba ganin baturki sai bayan shekara 600 da wani abu tukuna sannan musulmi suka yi arangama da Turkawa na Mongol suka yi yaƙi tare da su duk wanda ya gansu sai ya tuna da wannan hadisin wanda ya san hadisin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar su haka haka zalika wutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da ita ya bayar da labarin ta za ta taso daga cikin kasar Hijaz wanda yake za ta haska wuyayen raƙuma a cikin Busra ta Yemen wannan wutar wanda yake hatta daga sham farin da hango kallinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari amma bata faru ba sai shekara shi ta ma wajen kusan 100 da wani abu bayan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai irin waɗannan abubuwa na gebu da Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata amma abubuwa yadda za su zama to ala tafsil cewa ga yanda abubuwan za su kafince Allah ya bashi labari shine zai yi nasara amma yaya zai yi a wani lokaci ne ta yaya nasarar za ta zo wannan duk abubuwa ne wanda yake Allah ne ya bar masa kansa sani kuma Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam walau kuntu a'lamu al-ghaib lastaktartu min al-khair wama massani as-su da na san gaibu da na yawaita da alkhairi da kuma wani cuta bai sabata same ni ba tunda inda na san gaibu na san cewa in na tashi a nan wajen in na tashi daga nan in na tashi a nan wajen wato hadari ne zai same ni ai bazan tashi ba ba wani abu ma da ya taba samu na idan ka san tafiyarka da zakai Abuja zakai hadari a mota ai ba za ka je ba to ai shine Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga musu haka da na san gaibu ba wani sharri da zai same ni da kuma na yawaita alkhairi da alheri na yayi da alherin da zan samu kuke dan samu sai yawaita amma kuna gani wata ran ya samu wata ran ya rasa wata ran abinda baya so ya same shi wanda yake dabi'ar mutum inda yana da wannan ilimin na gaibu to ai ko da a ce mutum yana da wannan wanda za a ce ya samu me yasa yanzu haka mutane suke zuwa wajen boka ba dan su yawaita alkhairin su bane dan kuma kada sharri ya taba su sai za su yawan zuwa wajen boka komai sai an duba musu ba matsoraci irin mai zuwa wajen boka wai shi baya so ya gwada ya gani ko zai abin nan ko zai yi daidai ko abin nan ko zai ko za ta sha ko ba za ta sha ba so yake kullun ta sha shi yasa yake da tsoro to Allah madaukakin sarki ya kore sanin gaibu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ni ban san gaibu ba wala aqulu inni malakun ma bana ce muku ni mala'ika in na ce biyo illa ma yuha ilai ba abinda nake bi wannan hasri ne akan cewar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da sifar uluhiyya wanda jikin sifar uluhiyya shine indi khazainullah kudura kenan ina da iko bisa komai domin shine ma'ana indi khazainullah ina da iko bisa komai komai nake so in ce masa kun shi da sai kasance ya ku wannan sifa ce ta uluhiyya ya da cikin sifar uluhiyya ilmul ghaib annabi sallallahu alaihi wasallam aka Allah ya ce maka ka kore maka kanka wannan kace muku ni ba Allah bane kuma ya kore maka kanka sifar mala'ika domin kada ku dauka kan cewar ina da wani karfi wanda yake nafi naku domin mala'ika shine yake da karfin da zai yi abinda mutum ba zai iya ba to yace ni ba wannan ba ni da wannan sifa sifa ta kawai shine bin wahayi bin wahayi in atabiyu illa ma yuha anan kam salawatullahi wa salamuhu alayhi baya ke tare shi koda da kwayar zarra ne yanda qur'ani ya aje shi nan yake ajewa to sannan sai Allah ta'ala ya ce masa waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan ayar cewa mala'iku sun fi manzo sun fi annabawa wannan matsala ce da bata dace ba ma a rinka shigarta wai tunda an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ba mala'ika bane saboda haka mala'iku sun fi annabawa dan an ce shi ba mala'ika bane ya nuna mala'iku sun fi annabawa an ce shi ba mala'ika bane a wajen yanda suke sifanta kan cewa yana da karfi na yin abubuwa da su ba su da karfin yi da suke neman kan cewa ya yi don cewa suke ce ya zo da mala'ika ko kuma ya zo da abin da mala'iku ne za su iya yi saboda haka ya kore ma kansa wannan wannan baya lizinta cewa mala'ika ya ko mala'iku sun fi annabawa sannan Allah ya ce ce ne hal yastawi al-a'ma wal basir shin makaho zai yi daidai da mai gani makaho anan shine kafiri mai gani shine mumini shin kafiri zai daidai da mumini ba za su yi daidai ba kamar yadda makaho baya daidai da mai gani makaho bai san baya ganin abin da in aka zage shi bai sani ba mai gani fa za ka yi zagin sa in yana gani ya san ka zage shi makaho baya ganin abubuwa a hakikanin su makaho fahimta sargajiya ce kamar wani makaho kamar yadda misali ne da ake kawowa kan cewa wani mutum ne makaho sai ganin sa ya dan dawo yana dawowa sai ya ga kan zakara kan zakaran nan kawai ya gani sai idan ya sake zoma duk baya gani duk abin da aka ce masa aka ce ai gi an aka ce masa ana bashi labarin giwa sai ce kanta kamar kan zakara ne in aka bashi labarin jirgin sama sai ce kamar zakara yake komai sai ce kamar zakara yake to yanzu ka ce wannan yayi daidai da wanda yake mai gani yana ganin komai to haka fa kafiri yake da mumini afala tatafakkarun dan mai bakwa tunani at-tafkir shi at-tafakkur shine jujjuya tunanin kwakwalwa kan ka ife zuwa ga natija wato ka gano abu ka rinka tunani akan akan halitta dan ka gano dabi'ar wannan halitta ka rinka tunani akan dalilai dan ka gano abin da dalilan suke nunawa ya zuwa gare shi to kaga tunani a nan wajen shine ka gane kan cewar wanda yake kafiri a cikin duhu yake wanda yake fa mumini shine a cikin haske kuma ka gano kan cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam annabin gaskiya ne domin da ba annabin gaskiya bane ba zai zo yana kore ma kansa abubuwan da masu dukkan mai da'awa zai so ya ce ya sanya ma kansa ba yanzu bokaye ne suke bokaye ba abin da duk boka da yake so ya samu mabiya ba zo ya cika baki ba ya je ya ba ma kansa sifar Allah ya ba ma kansa sifar Allah har ka ji wani daga cikin su ma zai ce idan ka zo wajensa kada ka ce in Allah ya so in ka ce in Allah ya so ma ba ta lokaci ke abin ma ba zai yi ba wato ko Allah bai so ba sai yayi to wannan kaga shine cika baki din to bisa dabi'ar makareta kenan kun ga duk wannan abu ne na tunani da zaka yi tunani kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba kuma shine mai isa matuka wajen kore maka sifar an sifar allanta yake cewa la tabruni kama abratin nasara ibn maryam kada ka wuce iyaka da ni kamar yadda nasara suka wuce iyaka wajen ba mu annabi isa sifofin Allah amma waɗansu sai ka ga suna da nuna cewa ayyaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai cika yabo ba sai an bashi sifar Allah sannan zai zama to an yi yabo yanda ya kamata wannan ya iya daga cikin jahilci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya ikirarin sa dan yara ne ƴan mata ƴan kananan yara su ne suke waka ranar sallah sace wa fina nabiyullahi ya'lamu ma fi ghadin yace amma hada fad'u sace a cikin mu akwai annabin Allah ya san abin da zai faru gobe yace wannan ku bar fada ɗan ƙananan yara ne amma su bai kyale su akan munkari ba bai yi shiru ba ya kyale su ce wannan ku bar fada to wannan ya nuna isa matukar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kore ma kansa sifofin Allah jalla wa ala
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين
نعم الله تعالى يأتي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم kuma ka yi gargadi da shi alqur'ani shi wannan abin da aka yi wahayi ya zuwa gare ka wanda aka gaya maka in attabi'u illa ma yuha ilai ba abin da nake bi face abin da aka yi wahayinka gare ni to ka yi gargadi da wannan abin da aka yi wahayinka a gare ka aka yi wahayi da shi ya zuwa gare ka shine alqur'ani kayi gargadi alladina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, kayi gargadi ga wadanda suke jin tsoron tayar da su da za a yi zuwa ga ubangijinsu, wato suna jin tsoron ranar alkiyama. Laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi', halin kasancewarsu a ita wannan rana babu wato ba su da wani wali majibincin lamari wanda zai taimake su kan a yi musu azaba. Babu in ba Allah ba, to ba su da wani mai taimako, ba su da wani mai taimako a gare su ba Allah ba a wannan rana. Wala shafi'un, ba su da wani mai ceto wanda zai je nemi alfarma kada a yi musu azaba a wannan rana in ba Allah ba. La'allahum yattaqun, domin kaunar su samu tsoron Allah. Wato wannan gargadin naka da zaka yi gare su ya Rasulullah shine zai sa su samu takwa. Kuma wannan ya nuna kan cewar Alkur'ani, gargadin da ake da Alkur'ani ba wanda yake amfana sai masu jin tsoron ranar lahira, masu mu'minai kenan. Saboda haka dasa imani a cikin zuci shine matakin farko na mutum ya samu amfanuwa da Alkur'ani. Amma mutumin da ba shi da imani, to Alkur'ani ba zai amfane shi ba. Illa Allahumma illa waɗanda yake suna da wato kyan zuciya, Alkur'ani zai amfani su ya jawo su zama to cikin masu tsoron Allah da masu tsoron ranar lahira, da shine su musulunta. To kuma Allah madaukakin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi da Alkur'ani yake gargadi. Idan kuka tsaya kuka duba hudubobin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda aka sifanta hudubar Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar Idi, suratul Qaf ya karanta, kun san ko wannan sura ce wacce take da wa'azi da ban tsoro da bayyana ayoyi. Aka bayyana ayoyi tukuna, sannan aka zo aka bada labarin waɗanda suka gabata, aka faɗi yanda za a yi mutu, yanda mutuwa take zuwa, da kuma yanda ranar alkiyama za ta kasance, da yanda wuta za ta kasance tana cewa hal min mazid. Duk wannan wa'azin cike yake a cikin wannan sura, kusan ita yake karance a kan mimbari, da ita yake da Alkur'ani yake wa'azi salawatullahi wasalamuhu alaihi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda Alkur'ani ya sanya shi haka za a ga yi. Allah ya ce masa wa andir bihi alladhina yakhafuna an yunsharu, haka yi. Da hadisan da suke nuna ya yi gargadi da Alkur'ani. To waɗanda suke jin tsoron tashin alkiyama, tayar da su da za a yi a gaban Ubangiji a wannan tayarwar, laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi, ba su da wani mai taimako ba Allah ba a wannan rana. Alwali shine wanda zai zo ya ce azaban nan da za a yi masa kada yi masa na hana ya tsaya. Ash-shafi ko shine wanda zai ce ana neman alfarma kada a yi masa. To Allah ya ce ba su da wani mai yin wannan in ba Allah ba. Wannan ayar ba tana kore shafa'a ba ne, tunda waɗansu ayoyin sun tabbatar man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Kaga duk waɗannan ayoyi ne da suke nuna kan cewar ana yin ceto amma da izinin Allah jalla wa ala. Shi yasa wannan ayar ma cewa ta yi laysa lahum min dunihi, in banda Allah ba su da mai ceto, ma to in banda izinin Allah babu mai ceto a gare su. Amma inda izinin Allah akwai ceto, ranar alkiyama akwai ceto, annabawa za su yi ceto, salihai za su yi ceto, shuhada'u za su yi ceto, iyaye za su yi ceto, ƴaƴa ma za su yi ceto, malamai za su yi ceto, jinsin mutane daban-daban duk za su yi ceto wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su. Da ayyukan kirki ma za su yi ceto. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Alkur'an wa siyam yashfa'an, da Alkur'ani da azumi suna ceto ranar alkiyama. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata sura mai aya 30 ta yi ceto ga mai karanta ta har aka ki masa azaba. In azaba ta zo, idan mala'ikun azaba sun zo za su kama shi ki masa azaba, sai ta tsaya da shi, a'a ba za a yi masa ba, yana karanta ne. To shine ceton Alkur'ani, alfarma, wato alfarmar karatun Alkur'ani da mutum yake yi, sai yaje Alkur'ani ya nemi kan cewa a kale mun wannan ya Allah, a kale shi, sai a kale shi, ba wai dan bai cancanci azaba bane, ko ba wanda yake baya cancantar azaba, tunda wane ne wanda yake zai zamanto 100% yayi istiqama. La'allahum yattaqun, domin kauran za su samu takawa, wato ma'ana gargadin shine zai sa su samu tsoron Allah, wanda yake nuna kan cewar wato wa'azi da Alkur'ani shine sababin samun takawa. Don haka yanzu me halin mu yayin da muke nisa da Alkur'ani, muna ta yawo a kan babur, muna ta yawo a cikin mota, muna ta tafiya a ƙasa, mun sanya iyakon a cikin zuciyarmu, a cikin kunnenmu, muna ta jin waka, ba ma jin Alkur'ani, sannan kuma bai zamana za mu samu tsoron Allah. Alkur'ani shine wa'azin da zai sa ka yi takawa, ka sanya a kunnenka, ka rubuta tafsiri, ka ji karatuttuka da ake yi da Alkur'ani, kaji tilawa alqur'ani wannan sai saka zaman tu mai sallawa amma kaga mutum kana damuwa kan cewa kai dai har yanzu ka kasa sai da sallah asuba nan ka kasa sai da sallah asuba a cikin jami amma gashi gabaki ɗaya rayuwarka kullun kana cikin earphone a cikin waka a cikin wakar ɗan wasan Hausa a cikin wakar Turawa a cikin wakar India a cikin wakar har waɗansu ɗan wani tsibiri ma wanda ba a san su ba amma ko baka jin alqur'ani sannan kuma kace zaka samu takawa da wannan takawai take za ta sanya ka ka tsare sallah take za ta sanya ka daina ƙarya take za ta sanya ka daina zina take za ta sanya ka daina shaye-shaye ita wannan takawa kuma gashi Allah ya ce wannan inzarin da ake da alqur'ani gargadin da ake da alqur'ani shine abinda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma mu'minai la'allahum yattaqun dan samu takawa saboda haka kada mu yi nisa da alqur'ani mu dawo ya zuwa gare shi mu dawo ya zuwa gare shi da wato rike shi kamkam sannan Allah ta'ala ya ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka kori waɗanda suke bauta ma ubangijin su bil ghadati wal ashi da safe da kuma yammaci yuriduna wajhahu suna nufin fuskar Allah wato suna nufin su samu suna nufin ikhlasi ba don komai suke bautar Allah ba jin rana alkiyama Allah ya sanya su a cikin wasan waɗanda za su ga fuskar Allah ma alayka min hisabihim min shay'in baka da wani abu na haƙƙi baka babu wani haƙƙi na hisabin su akanka wato baka da wani haƙƙi nasu da yake kanka wama min hisabika alaihim min shay suma ba su da wani haƙƙi na hisabin da za a yi maka akan su fataqrudahum idan ka kora babu wani haƙƙi nasu ballantana ka kore su fatakuna min adh-dhalimin in ka kore su sai ka zama to a cikin masu zalunci وكذلك فتنا بعضهم ببعض kamar haka ne irin yanda Allah yake irin jarabawar da muke yi ma mutane kamar haka muka fitini muka jarabci sashin su da sashi domin su ce a haula imanallahu alaihim min bainina wato masu girma iya wato masu hannu da shuni su ce yanzu waɗannan su ne waɗanda Allah ya musu baiwar shari'a ba mu ba alaysa Allahu bi'alama bishakirin to ba Allah ne mafi sani da masu godiyar Allah ba wannan aya ita ta sauko ne yayin da mushrikai masu manyan makka quraish suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka dubi ɗan yara kanana da bayi da waɗanda suke barrantu da wanda suke bara wanda aka yantar da su daga bauta da ce bayi ne yanzu sun zamanto har yanzu yasa da iyayen gida da yanzu nan ba da ba sai da fitowa daga bauta ba su ne mafiya yawan mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka al'adar annabawa take raunana daga cikin mutane su ne mabiyan su manya-manya masu tinkaro a cikin al'umma ba su ne al'ada mabiyan annabawa ba wannan na ƙasa-ƙasan talakawa waɗanda ba su da ƙarfi wanda ake take su wanda ake ganin su ba a komai ba su ne mabiyan annabawa to manya-manya na Quraishu sai suka zo suka ce yanzu kana so mu zo mu zauna a majalisinka don mu rinka jin abin da kake faɗa sannan a zo a rinka ganin mu tare da waɗannan 'yan kuciku ba ka ware musu nasu majalis mu ba ka ware mana namu lokacin da ba mu hana ka zauna da su ba lokacin da za ka zauna da su ka je ka zauna da su amma mu yayin da za mu zo to ka tashe su mu kai mana majalisi daban kai mana karatu irin namu daban su sai mu bi ka to sai Allah ya ce ma Allah ya musu raddi suna kawo wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas a cikin sahih Muslim sai Allah ya saukar da wannan ayar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ka kori waɗanda suke bauta ma ubangijin su safe da yamma masu gaskiyar ikhlasi wajen bautar sa wanda yazo yace shi na Allah ne da shi ake yi to da shi ake yi ba ka kyale waɗannan ba ka je kana hango waɗansu da ba ka je ka kore su ba ruwanka da hisabin su abinda Allah zai musu na hisabi ranar alkiyama baya kanka lasa alaihim bi musaitir wama min hisabika alaihim min shay suma ba su da wani abu na hisabin da za a yi maka na kan cewa kai mai isar da sako ne ba za a tambaye su ba kan cewa ka isar ko baka isar ba kamar yadda kai ba za a tambaye ka ba sun bi ko ba su bi ba fataqrudahum ballantana ka ce za ka kore su inda hisabin su yana kanka ko kuma hisabin ka yana kanku sai ka ce to shikenan ba na san me hulla tare da ku fatakuna min adh-dhalimin wanda idan kai haka ka kore su sai ka zama cikin azzalimi sai ka zama cikin azzalimi domin ka sa abu ba a bahallin sa ba me ne laifin su da za a kore su dan sun zo sun ce suna so su ji ayar Allah sai Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya buga mata mutane ce wa kadalika fatanna ba'dahum li ba'd kamar yanda Allah kamar yanda muke jaraba mutane haka muka jarabci sashin su da sashi domin su waɗannan waɗanda suke ganin su manya da suke buƙatar karatun manya su rinka cewa a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne wanda za a ce su Allah ya wato ya yi ma baiwa ba mu ba tsakanin mu a ce su Allah ya zaba وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه كافري suka ce mu mu'minai suke fada dangane da alladina amanu wanda suke imani da wannan abun alkhairi ne da wannan abun alkhairi ne ma sabquna ilai da basu riga mu zuwa ba Allah ya ba mu dukiya ya ba mu matsayi ya ba mu in wajen mata ne mu ne masu kyawawan mata in wajen tufafi ne mu ne masu kyawawan tufafi idan wajen dukiya ne mu ne masu dukiya idan wajen mabiya ne mu ne masu mabiya sannan a ce wajen shari'a ba mu ne da shari'a ba waɗansu ne suke da shari'a ai ba shari'ar bace da shari'ar ce mu ne kamar yadda Allah ya raba ya ba mu a cikin wannan mu Allah zai raba ya ba mu shine suke faɗa a wannan lauka abin nan a haula imanna Allahu alaihim min bainina su ne waɗannan waɗanda Allah ya yi baiwa a gare su tsakanin mu sai Allah ya ce alaysa Allahu bi a'lama bis shakirin shin ba Allah ne mafi sani da wanda suke masu godiya ba wanda suke gode ma ni'imar su ku da Allah su waɗannan manyan da Allah ya ba su idan su masu shukura ne yanzu da suka yi irin wannan godiya ce ga Allah wannan ba shine ake kira alfahari ba alfahari shine kaman ta da wanda ya maka ni'ima ka rinka ganin ni'imar kuma ka rinka ganin kai ka cancanta innama utitu ala ilmin indi to wanda yake ko wannan shine butulci shine sifar butulci amma wato godiya ga Allah shine wanda yake mutum zai gani ni'ima ya rinka ganin wanda ya yi masa ni'ima da rinka ganin kansa ba Allah ya yi mun kaza Allah ya yi mun kaza Allah ya yi mun sutura Allah ya shige ni Allah ni ba komai bane Allah ya maida ni wani abu wannan sune waɗanda Allah yake sune masu godiya ga Allah kuma sune wanda yake Allah madaukakin sarki yake musu wato baya bayan sa sune wanda yake kara musu daga cikin ni'imomin sa
إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من علم منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين
to Allah ta'ala sai yace wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyin mu suka zo maka wato yakan ka kore su kamar inda waɗannan kafirai suke cewa ka kore su sai Allah ya ce maka idan waɗanda suke imani da ayoyin mu suka zo maka ya rasulullah fa qul salamun alaikum ka ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wanda yazo ba shine yake sallama ba amma sai Allah ya ce ka yi samatuka wajen nagarta gare su ka ce musu salamun alaikum tun kafin su ce maka sai maka sallama dan kai maraba da su kataba rabbukum ala nafsihi rahma bayan kuma kai musu sallama abu na biyu kai musu bishara kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijin ku ya wajabta maka kansa rahma shi ne inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta riga ya tazo tun kafin fushi na wato sai Allah ya yi rahma kafin ya azaba dan haka duk wanda Allah ya masa azaba sai da ya rasa rahamar Allah ne kwata kwata bai yi wani abu da Allah zai ji kansa ba sirr da wannan hali Allah ya kiyaye mu rahamar Allah ta rinjaye fushin sa bayan Allah ba zai azaba ba sai yayi rahama rahamar kuma ba daya ba kamar yadda yazo a cikin hadisi Allah ya raba rahamar sa guda 100 guda daya ya saukar anan miki ta jin kai da ita guda 90 da sarar ta rahira shine da ita zai ji dan bayi saboda 90 da sarar rahama din nan ake karasa ko guda har ta kai ga rahama ta kai ga ukubar Allah bayan gashi nan abubuwan da ke kawo rahama ci to yace kai musu bishara da cewa ubangijinku ya rubuta ya wajabta maka kansa rahama wato Allah yana wajabta maka kansa abin da yaso mu ba mu san mai wajabta maka Allah ba shi dai zai wajabta maka kansa saboda shi ya isa annahu ga bayanin rahamar ta Allah annahu man amila minkum su'an bi jahala cewa duk wanda ya aikata mummuna daga cikin ku bi jahalatin saboda wauta wauta ta rashin sani da rashin da galabar sha'awa a kansa, wanda yake wannan ita ce wauta, domin ya zama bai ta inda ya san cewar wannan sha'awa da jirin jaya kansa take ce zuwa ga hawaya ta ba zai yi ba. To duk wanda ya irin wannan ya aikata wani abu mummuna, nan aka kawo su'an domin ishara ga aka yi tankirin sa, aka kawo shi a tigar wato sharadi don nuna san cewa komai kankantar wannan mummuna din kuma komai girman sa. Wanda duk ya aikata wani mummunan abu bisa wauta, thumma taba min ba'dihi, sannan ya tuba bayan sa, ma'ana ya dawo yayi nadama, ya azama ba zai sake yi ba, ya nemi yafiyar Allah jalla wa ala, wa aslaha, kuma ya kyautata aiki, wato ya riski abin da ya kurce masa, yayi azama kan ba zai sake komawa ba. Kun ga yanda ake wato ma'ana kai riski abin da ya kurce maka shine kai kokarin yin abin da Allah zai yi maka na wannan abin da kai daga farko. Misalin sa shine kamar yanda sayyidina Umar, kun ga sayyidina Umar lokacin yakin Hudaybiya yayi musu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa wannan fatahi ne dan me zamu karbi kaskanci akan addinin mu, yana mu'araba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan kuma shi annabin Allah ne da aka saukar da inna fatahna laka fatahan mubina, sai Allah yake, sai sayyidina Rasulullah ya kirawo sayyidina Umar ya karanta masa, yace awa fathun huwa ya Rasulullah, yace yanzu wannan abin da muka yi fatahi ne, yace eh wallahi fatahi ne. Sayyidina Umar yace bai gushe ba, yana kanta bayi akan wannan jayayya da yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kan Allah ya yafe masa. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba, saboda iya gaskiyarsa yake yana ganin kan cewa mutunci shine da izza, sai me zamu zo mu kasantar da kanku, amma saboda wannan yana ganin yayi jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan, duk da ba kabira bane daga cikin kaba'ir, amma saboda duba da janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai gushe ba, yana yanta bayi yana fatan Allah ya yafe masa wannan abin da yake. To shine wa aslaha din, islah shine kai ka daruki ka riski abin da kai na mummuna ta hanyar yin ayyuka nagari, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ka biyar da mummunan da ka aikata da kikkiawa sai ta shafe mummunan. To shine ma'anar wa aslaha, fa annahu ghafurur rahim, ko kuma fa innahu ghafurur rahim, qira'an nafi kenan, fa innahu ghafurur rahim, cewa duk wanda yayi haka wato bayan zunubi ya tuba yayi kikkiawan aiki, to lalle Allah ne tsananin gafara ne, mai tsananin rahama ne, ma'ana mai tsananin gafara, wato tunda mai tsananin gafara ne ba zai fita daga cikin da'irar gafara Allah, mai tsananin rahama ne ba zai fita daga cikin da'irar rahama Allah har ya shiga cikin hukuma ba. Ko kuma fa annahu ghafurur rahim fa maghfiratuhu wa rahmatuhu hasilatani, to gafararsa da rahamarsa tabbatattu ne a gare shi, ma'ana duk wanda wannan ita ce wannan ya cancanci ai bisharar shi ko bai cancanci ai bisharar shi ba, dan saboda waɗanda suke abda'afa ba su da kowa, ba wanda yake ganin su da kima a cikin al'umma, wa idza marru bihim yataghamazun, idan ma suka wuce da kafire sai su rinka to ku duba ku ku sai su rinka musu gamzu, ga fa mutanen ba ga ahalin fa ga sunan ana yi musu irgili, to ba su da kowa sai Allah, saboda haka shine abin da zai kwantar musu da hankali, yayin da ya zama to waɗannan masu izza sun tozarta sun wulakanta saboda kawai ba su da abin duniya, saboda ba su da matsayi a duniya, sai Allah ya ce to kai idan sun zo wajenka kai musu abin da zai ba su izza a cikin zuciyarsu, shine kai musu sallama kafin ma su yi maka sallama, sallama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan abu ne wanda zai tabbatar ma da mu da zai tabbatar ma da mumini jin izza ta zuci da kan cewa Allah ya girmama shi, Allah ya yi mutum da shi. Sannan kuma abu na biyu kan cewar ku ƴan gatan Allah ne, kan cewa idan kuka yi kuskure wanda yake kuma ba zai yi ba a ce ba ku kuskure, to lalle gafara Allah tana tare da ku, rahamar Allah tana tare da ku. Wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda suke na bishara, ayoyi waɗanda suke na kauna da suke sanya mu mu'mini kauna ga Allah jalla wa ala, da kada taba yanke kauna ga Allah, komai irin komai abin da mutum take aikatawa, komai laifin da take ma Allah, Allah madaukakin sarki zai gafe maka, wala yubali, baya kuma damuwa da yafe maka din da yake. Allah ba mutum ba irin mutum bane zai ce kai yau nayi maka, jiya nayi maka, shekaran jiya nayi maka, kai ya ishe ni, Allah ba haka yake ba. Shi din baka nema ba daga wajensa lokacin yake fushi da kai, in ka zo komai yawan zunuban yace sai ya gafarta maka, wala ubali, ba na damuwa da wannan. Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda yake musu wannan gafara. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.